أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسة جواء وانا مسلاتي ميتام على البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قباء ذكرات منا عمدة الفقه واللفاوة الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وانا شيني مجلس منا اشرين دبير كمان دعا كمان فتكروا اكن كراتم وانا مجلسي لنا اشرين دبير با اشرين دكروا a cikin karatun wannan littafin. Muna 13 ga watan Rabiul Awwal, hijira daga Makka zuwa Madina 1446, wanda yake daidai da 16 ga watan 9 a kalandar Bature 2023 ko idan ba manta ba, sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan rukunin sallah da wajiban sallah. Shine malamin yake cewa babu arkanin salati wa wajibatiha, babi wanda zai maka bayani akan rukunin sallah da wajiban sallah. يأتي أركانها 12: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على السبعة الأعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيق في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب ادخلني بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود لسهوها. ماليتي ركنن صلى غدا 12 كالقشم مذهب حنابلة. Kamar da dama mun yi bayani littafin Amina da Hiya ne shi akan mazhabin Hanabila, inda akwai wani sabani wanda ya ci karo da mazhabinmu na Malikiya, za mu yi bayani akan shi kuma mu bayyana wada mafi rinjaye a cikin maganganun, hatta da sauran mazahib ko Shafi'iyya ko Hanabiya, in dai da akwai magana akan su muna kawowa kuma muna bayyana wada mafi rinjaye a ciki. Duk da wani lokaci muna sanyawa muna saka yi sunan kurum wa'ansu daga cikin malamai sun tafi kada a tsaya ana dogon bayani. To yake cewa a mazhabin Hanabila rukunan sallah guda 12 ne. Na farko: alqiyamu ma'al qudra, tsayuwa idan mutum yana da ikon yin tsayuwa. Idan babu ikon yin tsayuwa an baka dama ka sallah a zaune, idan baka iyawa a zaune akan gehenka
kana kishibile idan baka iyawa ka yi riran idan baka iyawa din yanda ta kama gulgulan yanda zaka iya in ma ya kama kai nuni kai sallata an baka dama kai nuni za mu zo rani shafi akan haka yace nabi takbiratul ihram kabbara tahrama ita ma wannan dai ne daga cikin rukunnan sallah yake cewa na uku qira'atul fatiha karanta suratul fatiha na hudu ar-ruku'u yin ruku'i na biyar ar-raf'u minhu dagowa daga ruku'i na shidda as-sujudu 'ala as-sab'ati al-a'dha' yin sujada akan gabbai guda bakwai sune huska hannaye guda biyu guyoyi guda biyu sassan kafa guda biyu wannan sune guda bakwai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana zamu zo zamu ga hadisi yace wal julusu anhu da zama tsakankanin zaman tsakankanin sujada guda biyu wa tumaninatu min fi hadhihi al arkan kuma da samun nutsuwa wurin aiwatar da wannan rukunin da muka tsara wa tashahhud al akhir da yin tahiyya ta karshe wal julusu lahu da zama dan yin tahiyya ta karshe wattaslimatu al-ula da sallama ta harko wa tartibuha ala ma zakarna da jeran ta dukkan wannan abubuwan da muka zada ba za ka zo ba ka fara daga zaman tahiyya ba sannan ka tashi kai tsaye ba wajibi ne sai ka jeranta tsakanin su yake cewa fa hadhihi al-arkan wa innar rukunan da muka ambata la tatimmu as-salatu illa biha salla ba za ta taba cika ba sai an kawo su sannan malai ya kawo ya ce wajibatuha sab'atu wajiban sallah guda bakwai ne at-takbiru ghayra takbiratul ihram kabbara koma bayan kabbara harama wace ce koma bayan kabbara harama shine kabbara wanda zai ta baka damar daga wannan al'amarin ka koma zuwa wani al'amari daban misalin kana tsaye idan kai kabbara yana baka damar kai ruku'i idan ka taso idan kai wata kabbara yana baka damar ka tafi zuwa sujada yace to wannan kabbara koma bayan kabbara harama wannan shi ma ɗaya ne daga cikin wajiban sallah yake cewa wa tasbihu fi ruku'i was sujudi marratan marra yin tasbihi a cikin ruku'inka da yin sujadarka su ɗaya in ka ƙara ɗaya shine wajibi in ka ƙara kuma wannan mustahabbi ne zamu zo zamu ga sabanin malamai akan haka yace wa tasmi'u wa tahmidu fi raf'i min ruku'i yayi cewa sami Allahu liman hamida da cewa rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamd a cikin ruku'i da tasawwa daga ruku'i shi ma wannan yana ɗaya daga cikin wajibban sallah wa qawlu rabbighfirli baina as-sajdatayn kuma da cewa Allah ka gafarta min tsakankanin sujada guda biyu wannan dan zama da zaka yi a can baya a cikin siffa mun karanta ga yanda ake yi kace rabbighfirli har su biyu yace wannan ko nan ya kawo su daya tsakankanin sujada guda biyu yace wa tashahhudul awwal da yin at-tahiyya ta farko shi ma wannan wajibi ne na sallah wal julusu lahu kuma da zama dan yin tahiyya kenan ba za ka yi ta ba a tsaye ba tabbas a zamna za ka yi ta wajibi ne sai ka zamna kuma ka yi a tayyan dukkan su wannan ta yana yana daga cikin wajiban sallah karkashin mazhabin Hanabila yace wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kuma da sallah ko salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fit tashahhud al-akhir a cikin at-tahiyya ta karshe shi ma wannan wajibi ne yace fa hadhihi in tarakaha amdan wannan abubuwan da muka zana da yawa na daga cikin wajiban sallah yace idan mai sallah ya bar su da gangan batal salatu bi sallah shi ta lalace yace wa in tarakaha sahwan idan kuma ya bar su yana mai rabkanuwa akan su sajada laha zai musu sujada yace wa ma ada haza kuma bayan waɗannan abubuwan da muka zano daga rukunnan sallah zawwa wajiban sallah fa sunanun dukkan su sunnonin sallah ne yace la tabtulu salatu bi amajiha salla bata warwarewa ko bata lalacewa dan ka bar su da gangan wala yajibu sahwu wala yajibu sujudu laha wala yajibu sujudu li sahwiha kuma sujada bata wajabta lokacin da ka bar su dan ka bar su lokacin da ka bar su da ba da gangan ba عليك تيوا أركانها إثنى عشرة ركنن يتسلل سوني قدا قوم شابي
karkashin mazhabin Hanabila kamar yanda muka bayyana shi. Kuma idan an ce rukunai su ne abinda baya yiwuwa sallah ta ingantu, sai an samu cikonsu, sai ka zo da su ɗaya bayan ɗaya. Kuma don ka bar wani a ce an maka uzuri, a'a, ko kuma ka gaza sallarka ba za ta tabbatu ba. Wajibi ne sai ka kawo kowanne, idan ka bar shi kana neman tuwa ko kuma ka bar shi da gangam, sallarka ba ta inganta ba. Wannan shi ne rukunai, sabanin abin da yake mustahabbi shi. Idan ka bari to da kwai abin da zai cike maka gurbin shi, shi ne ka yi sujada ta rabkanuwa. Amma dai rukuni to babu wani abin da zai maye maka gurbin shi, kurum sallah ta lalace sai ka sake dawowa ka sake yin wata sallah. Shi sanya wajibi ne ga mai sallah ya san waɗannan abubuwa. In dai za ka yi sallah baka san waɗannan abubuwan ba, to kana cikin halin haula'i. Sallarka da za ta shiga wani hali, yaya za ka yi da sallarka? Shin rukuni ne ka bari, ko kuma wajibi ne ka bari, ko kuma mustahabbi ne ka bari? Kinan wajibi ne ɗaya daga cikin wannan abubuwan, ko wajibi ne a matsayinka na mai sallah ka san wannan abubuwan? Idan ko baka san su ba, to tabbas sallah za ta shiga, ko sallarka za ta shiga cikin wani hali wanda baka kai ba, ko baka san ba yaya za a yi ka daidaita ta ba. Shi kuma abin da ake so, idan ka zo tabbas ka yi wa Ubangiji abin da ya umarce ka, gamai yanda ya umarce ka, don ya karɓa, kuma ka yi don shi don ya karɓa. Shi sanya nan mala ya kawo mana, bayan ya bayyana maka siffofin sallah da siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya zo ya maka babi mai zaman kanshi don ya nuna maka lalle wannan sallah fa da kwai wa'ansu abubuwa wanda gare ta, wanda ake ce musu farillai ko kuma ake ce musu rukunai. Da farali a ce maka wannan farilla ne ko rukuni, dukkansu ma'anarsa ɗaya. Wannan abubuwan wajibi ne sai ka zo da su a cikin sallarka. Da zakka mance ɗaya daga cikinsu sallarka ta lalace, da zakka bar ɗaya daga cikinsu da gangam sallarka ta lalace. Kuma ba a baka damar ba ka bar wani abu daga cikinsu, sai dai idan ya kasance kai in wani hali ka shiga, in dai za ka yi sallar sallah ce wadda Ubangijinka zai karɓa, sai ka zo da waɗannan abubuwa. Shi ne ya kawo maka wannan abubuwan, sannan ya ƙara baka bayani akan wajiban sallah, wanda waɗannan abubuwan wajibi ne sai ka zo da su. Su ma kamar yadda rukunai ko farallan sallah suke da saɓani wurin malamai, haka su ma wajiban sallah suke da saɓani wurin malamai. Wa'ansu daga cikin malamai suka kawo da kwai sunna mu'akkada kamar mazhabinmu na Malikiyya, wanda idan ka bar wani abu daga cikinta to wajibi ne sai ka yi sujadar rabkanuwa. Kuma ya raba ya ce da kwai wanda sunna ce ba mu'akkada ba, idan da wani abu zai kubce daga ciki, ko ka gaza kawo wani abu daga ciki, ko ka mance ka kawo wani abu daga ciki ba, ko kuma da gangam ka bar wani abu, to babu wani abu a kanka, kuma sallarka ingantatta ce. Shi ne nan malam zai kawo mana, za mu karanta abin da malam ya kawo karkashin mazhabinsu, sannan mu koma kan mazhabinmu na Malikiyya, abin da aka kawo kenan, abin da zan mu iya cirewa daga cikin mazhabin Hanabila, mu dangana ko abin da malamai umuman suka yi saɓani a kansu, zan mu bayyana insha Allah. Yake cewa idan ka ɗauka ita sallah tana da rukunai guda 12 a mazhabin Hanabila, a mazhabinmu na shi na Malikiyya guda 16. Su ne farillan sallah, kuma su ne ake kira da rukunan sallah. Makaranta na malam wanda ya kawo yake cewa al-qiyam wa al-qudra, wajibi ne lokacin da ka shiga sallah ka yi tsayuwa. Da zaran kana da damar ka yi tsayuwa, ba gurgu kake ba, lahiyar ka lau, kurum dan kare da mutane, ko kuma dan kawo kurum tsayuwar da bata kamata ba, ko kowa ya yi tsaye kai bar kai ka zama, kuma kana da ikon tsaye, to wannan wa sallar ka babu ita. Sallar ka ta lalace. A wuri ɗaya ne aka baka dama a matsayinka na mai iyawa ka zo ka yi sallah a zamne, ko ka yi sallah a zamne, shi ne lokacin sallah ta nafila. Kana iyawa sabida ko enerjinka kai ƙare, ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma sallar ta waka tsaho, amma dai kana iyawa ka yi tahammulin tsayuwa, kana iya zama. Idan ka zamna, nasu suka sun bayyana mana ba za ka samu ladan wanda ya tsaye ba, dan gargar ya yi sallah daga farkon ta har ƙarshe ba, sai kai rabin ladan za ka samu. Kamar yadda wa'ansu daga cikin nusus suka tabbatar mana da haka. In dai sallah ce ta farilla, matuƙar kana iya tsayuwa, to ba a baka damar ka zamna ba.
ta sanya Ubangiji da ya tashi a cikin suratul Baqara yake bayyanawa qumu lillahi qanitina, ku yi tsayuwa dan gargar sabi da Ubangiji. Lokacin da ka zo ka sa Allah gaba, lokacin da za ka yi sallah, madama kana da damar ka yi tsayuwa, ba wani abin da zai hana ka ka yi tsayuwa, to wajibi ne ka yi tsayuwa dan ka yi sallah a gaban Ubangijinka. Haka idan muka koma da kwayin hadisin Imran ibn Husayn, yarda Allah shi tabbata a gare shi, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce min salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin, yake cewa ka yi sallah a tsaye lokacin da ka zo sallah. Kaga inda akwai wani rangwame da za a bada sai a ce maka kai ka yi sallah yanda kaga dama, sai ce mai a'a ka yi sallah a tsaye, idan ba za ka iya ba sai ka yi ta a zamne, idan ba za ka iya yin ta a zamne ba to ka yi ta a bangaren ka ko a shingide. Kaga wannan mataki ne, malumai suka ce idan babu dama a yi ta a shingidan to a yi ta a reran a kwance, idan ba a yi ta a kwancen ba to kurin mutum ka yi nuni ka ba kanka lafiya, an ba ka damar ka yi ima'i shine ka ringa nuni, nunin ma da hannunka in ba ka iya ba an ba ka dama ka yi da kanka. Ai dai ya an yi aka yi dai kan dai baya wannan ba, in ma ba ka iya ba motsa kan ba to an ba ka dama ka kudurce a ranka, ga kanan ka yi sujada, ga kanan ka taso daga sujada, ga ka yi kaza, kun ka ringa kabbara, in ba kabbara ba za ta huto ba kai a cikin ranka. Shi dai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, in a wani hali mutum ya shiga, in dai ba halin koma bane ba, yana iyawa ya ji ya fahimci me ake yi, to a yi kokari a umurce shi da yin sallah. Kada ku ce ai yana cikin yana jin raɗaɗin ciwo ko an rike shi a likita ko kaza ko kaza, ku yi kokari ya Allah zai kaddara a mushirin shi sallah ɗaya ta kubce ne, kun sa shi cikin halin haƙura ne. Lokacin sallah idan ya yi ku tunatar da shi wani ka yi sallah, idan babu dama a yi arwallon a ba shi a kawo mai ƙasa ya yi taimama, kai in ma babu ƙasar bangon da yake cikin shi ya yi taimama da shi. In dai ya yi a ce mai ya yi sallah yana kwantar ya yi nuni da kanshi, in ba ya iya ba ya kudurce a cikin ranshi ya yi sallah, kada a bar shi sallah ɗaya ta kubce mai, da Allah zai kaddara ran ya yi halin shi. Kun sa cikin halin haƙuri, ya bar abin da yake farilla a kan shi kuma a halin yana iyawa ya zo da wannan farilla. Allah ya dakatar da mu. Kaga wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi, yake tabbatar mana lalle idan ka tashi sallah ka yi ta a tsaye, wannan shine Ubangiji shine abin da shi ya sanya mazhabin manabila suka kawo wajibi ne lokacin da za ka yi sallah ka yi ta a tsaye, madama kana da ikon yin ka yi ta a tsaye. Abu na biyu suka ce takbiratul ihram, kabbara harama, baya yiwa ka shiga sallah ba tare da kai kabbara harama ba. Wannan kuma da kai hadisin Ali ibn Abi Talib, hadisi ne marfu, yake cewa miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, yake cewa mabudin sallah shine tsarki, bayuwa ka zo sallah baka da tsarki, idan ka zo baka da tsarki ka san aikin banza ne kake yi, ɗaya ne daga cikin sharuɗan sallah. Idan ba a samu basharadi ba bai yiwa a samu tsayuwar wannan hukuncin, wajibi ne sai an cika sharuɗin shi. Haka yake cewa abin da yake bude sallah shine kabbara haraba, sannan kuma abin da ake liƙe sallah da shi shine sallama, assalamu alaikum. Haka kuma idan muka koma zamu zo mu karanta hadisin Abu Huraira, wanda yazo ya saba ko ya tozar ta sallar shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi yanda ya kamata yayi sallah. Abu na uku yake cewa qira'atul fatiha, karatun suratul fatiha, baya yiwa ka zo sallah a matsayinka na limami ko a matsayinka na mai sallah kai daya a ce ka yi sallah ba karanta suratul fatiha ba. Haka kuma idan ya kasance abinda ake asartawa ne kai ma mamun ba a sabke maka ba, wajibi ne sai ka karanta ta. Idan wajibi ne a karanta suratul fatiha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha ba. Yake cewa wata riwaya kullu salatin la yuqra'u fiha fatihatul kitab fa hiya khudajun, yake cewa dukkan sallar da za a yi ta ba a karanta ba suratul fatiha ba to kamar sallah ce wanda aka yi baranta. Kaga idan an yi baran abu da kai wani abu da za a nema babu ya dare ga ya lalace, dan wajibi ne lokacin da za ka yi sallah ya kasance sallar nan taka ka karanta mata suratul fatiha. Idan ba a karanta suratul fatiha ba wannan sallar ba sallah bace ba lalatattar sallah ce. Abu na hudu yake cewa ar-ruku,
wajibi ne ko ɗaya ne daga cikin farallan sallah mutum yayi ruku'i sannan arrafa'u minhu tasawwa daga ruku'in sannan wasujudu ala sab'ati al'adha sannan yin sujada akan sassa guda bakwai ko kabbai guda bakwai sune kamar yanda muka yi bayani fuska hannaye guda biyu wajibi ne su ma yanzu taba kasa huskar ka sai ta taba kasa kamar yanda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhab an umarce da in yi sujada akan gabbai guda uku ya rubu yace aljabaha yace goshin shi wa ashara ila anfihi sai ya nuni akan hancin shi ka gani wa ansu daga cikin malamai suka ce akan wajibi ne goshi da hanci sai sun kai kasa wasu daga cikin malamai suka sa'a mun suka ce a'a ai idan aka ce maka huska ba damu goshin ya kai ya wadatar ba lalle ba sai an kai goshi ba wannan hanci sai ya taba ba amma dai mafi rinjaye kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuni akan hanci wajibi ne hanci shi ma ya samu rabin shi a gani hanna wannan huska bayan huska hannaye guda biyu sannan guyoyi guda biyu sannan sassan kawuwa guda biyu an fahimci sassan kawa kenan wannan yinka kawuwanka alqadab sannan mala yace wal julusu anhu kuma da zama akan tsakankanin zama guda biyu ko tsakankanin sujada guda biyu shi ma wannan ɗaya ne daga cikin rukunnan sallah a mazhabin Hanabila yace wa tuma'ninatu fi hadhihi al-arkan kuma da samun nutsuwa a cikin wannan rukunnan dukkan su da muka zana wannan dukkan su guda biyar dinnan da muka zana zaka samu dalili akan hadisin Abu Huraira wanda mutumin da ya tozarta sallar shi yayi abin da ya ga dama yayi sallar in gasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me koma kai sallah kuma yanda hadisin yake yace Abu Huraira yace wani mutum ya shigo masallaci kur me yayi sallah da yayi sallah he gangaro wurin manzo Allah yace me ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai maida mai sallar ba afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida mai sallama yace me koma ka sake sallah domin ba kai sallah ba wannan mutumin ya koma ya sake sallah ya dawo yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama manzo Allah ya amsa mai sallama yace wa alayka salam koma ka sake sallah sallarka ba ta yi ba ya sake komawa ya sallata sallah da ya sallata sallah ya manzo Allah yana kallon shi ya dawo yayi wa manzo Allah sallama manzo Allah ya amsa sallama yace mai koma ka sake sallah dan sallarka ba ta yi ba wannan mutumin yayi ma kanshi shawara yayi wa kanshi adalci yace na rantse da ubangijin da ya halitti da ya aiko ka da gaskiya ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama niwa bai iya wata sallah ba kuma bayan wannan sallar na kura ce mukura ta gudu na dindan sallah ta yi kyau ka gani ka yaba amma dai ka ce ba ta yi ba ni kuma karshen abin da na iya yake cewa idan ka tashi zuwa ga sallah yace kai kabbara sannan ka karanta abinda ya yassara a gare ka ko abinda ka samu ka karanta na daga alqur'ani ci sanyawa an su daga cikin malamai suke da togaciya a nan kamar Imam Shawkani ya kawo Asirul Jarrar yake bayani yake cewa nan takan ya kasance lokacin da aka yi wannan al'amarin karatun suratul fatiha bai kasance wajibi ba a cikin sallah ba ce takan yi daga baya aka nassake wannan hukuncin ka karanta abinda kake kake so ko abinda kaga dama na daga alqur'ani a cikin sallah da wajibi ne sai an karanta suratul fatiha duka dai akwai maganganu na malamai akan sun makra ma tayassara ma'aka min alqur'an wanda malaman hadisi suka kawo da malaman fiqh akan haka sannan yake cewa sun marka hatta tatma'inna raki'an kai ruku'i har sai ka nutsu a cikin ruku'inka sannan yace ka taso daga sujudi daga ruku'inka har sai ka daidaitu a tsaye yace sannan kai sujada idan kai sujada har sai ka nutsu a cikin sujadarka sannan ka taso har sai ka nutsu a cikin zamanka yace sannan ka aikata haka a cikin sallarka dukkanta hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi nan da ya kawo mas'ala ta nutsuwa wajibi ne a dukkan wannan rukunin lokacin da zakka taso daga ruku'i ko lokacin da kai tsayuwa wajibi ne ka samu nutsuwa a cikin tsayuwarka, lokacin da kai ruku'i ka samu nutsuwa a cikin ruku'inka, lokacin da ka taso ka daidaitu ka samu nutsuwa, sannan ka kai sujada ka samu nutsuwa a cikin sujada, sannan zaman da za ka yi tsankanin sujada guda biyu shi ma ka samu nutsuwa a cikin su. Nutsuwa kamar da yanda dai ka sani dai a ce ka samu nutsuwa, wannan malumai suke cewa matsala ta nutsuwa a cikin sallah zaka same ta ta sha bamban da wani zuwa wani, wanda zaka same shi yana sallah duk wata hayaniya da take gehen shi bai san da ita ba, kurma abin da yake gaban shi yake, wani kuma in wani zai azisha to kokari yake juya ya gani wane ne miye akai na kusa da shi daga yayi sai yayi haka ya karkata ya. Wannan dalilin haka suke cewa abu ne wanda yake da sabani gugun wani zuwa wani, da haka malamai suka ta yi a kan nutsuwa komin kaɗan inta idan ka samu sallaka ta wadatar, nutsuwar da ba ta hutar da kai ba ko hayaniyar da ba ta hutar da kai ba daga cikin sallaka ba, kana sallar kurum ka ajiye hannunka ka huta ka tsayyanka ka gani ai ba hirar sallah, nutsuwa ta riga ta kushe
salatul isha,
amma ya kasance ka samu nutsuwa, nutsuwar da ka san abin da kake yi ba ka huta daga lissahin abin da kake yi ba, yace wannan alhamdulillahi sai sanya suka ce duk abin da bi annahu labudda min al-i'man bi qadar adh-dhikr al-wajib, gulgudan ambatan da akai aka ce a samu nutsuwa na wajibi ne, wajibinka ne a cikinka a matsayinka na mai sallah, ko mun kada in nutsuwa ka same ta wajibi ne ka same ta, ta sanya ɗaya ne daga cikin rukunnan sallah a samu wannan nutsuwa, idan babu nutsuwa a cikin sallah to wannan sallah fa ka koma dinda zai yiwa ka samu wanda zai zo ya tsaya gaban ubangiji shi a ce babu nutsuwa a tare da shi, sai dai kurmu ta wani ta hita wani, ta sanya hada mafi rinjaye da malumai suka ce akan masalan nutsuwa, suka ce babu wani haddi akan nutsuwa a ce dai ka kai lokacin da in na gehen ka yana wannan baka ma san me ake yi ba, ko ka kaurace wa duniya kwata kwata lokacin da ka shiga sallah kurum tunaninka akan magwanta yake ko akan abin da gobe za ta yi, ya kasance dai an samu nutsuwa, babu wani haddi akan nutsuwa. Abu na tara malai yake cewa at-tashahhudul akhir shine zaman tahiyya ko yin at-tahiyya ta ƙarshe shine at-tahiyatu lillahi wa salawatu, yanda ake karanta ta kaga wannan kalubale ne, wanda bai yi at-tahiyya ba to yaya sallar shi take, tunda an ce nan a mazhabin Hanabila sun kawo suka ce wajibi ne karanta at-tahiyya na karshe shi ma rukuni ne daga cikin rukunin sallah, idan baka iya ba ya za ka yi, wannan duka kalubale ne gare mu, wannan kamar yanda su mazhabin Hanabila da Shafi'iyya suka ce akan karanta at-tahiyya a zama na ƙarshe, yace wajibi rukuni ne farilla ne daga cikin farillan sallah, sai dai sauran malamai a mazhabin Hanafiya da Malikiya sun saba musu, kuma su wanda suka ce akan wajibi ne da kai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo yake cewa idza qa'adtum min ar-ruku'i faqulu at-tahiyatu lillahi, suka ce ai nan sigar da yazo faqulu ku ce siratul amr ce shi kuma al-amru fi al-wujub, yake cewa idan kuka zamuna bayan kun yi ruku'i yace to ku yi kokari ku karanta at-tahiyya, ko wajibi ne ko ku karanta at-tahiyya, sai ta zo da sigal sa shiga umurni shi kuma duk lokacin da za a ce maka an umurce ka to wannan fa abun wajibi ne ka aikata shi, shi sanya su suka ce akan wajibi ne ko farilla ne daga cikin farillan sallah karanta at-tahiyya lokacin da ka ta lokacin at-tahiyyan karanta at-tahiyya a zama na ƙarshe na sallah, amma dai sauran malamai sun saba musu. Haka akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, yake cewa mun kasance idan muka zamuna a cikin sallah muna cewa assalamu ala Allahi qabla ibadihi, muna cewa amincin Allah ya tabbata ga ubangijinmu kamun mu je amincin Allah ya tabbata ga bayin shi na gari, yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana gyara yake ce mana idan kuka zamna ko idan ɗayan ku ya zamna a cikin sallah falyakul, sai ya ce kaga nan umurni ne yake badawa at-tahiyatu lillahi, kenan wannan daga nan suka dauka suka ce ai al-amru fi al-wujub wajibi ne ko farilla ne ko suka ma sannafa shi daga cikin farillan sallah karanta at-tahiyya na ƙarshe, sannan yake cewa abu na goma al-julusu lahu zama dan yin at-tahiyyar, a gani babu wani hurumin da zaka yi ta a wani wuri ko ma bayan sai ka zamuna bayan ka taso daga sujadarka kai zaman at-tahiyya, kuma wannan dalilin da ya sanya malan suka kawo haka suka sanya shi kalkashin farillan sallah yake cewa saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an same shi a kullun sallar shi sai yayi haka kuma shi kuma ya bani umurni sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ina yin sallah hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi abu na 11 yake cewa wa taslimatul ula da sallama ta farko shi ba rukuni ne daga cikin rukunnan sallah idan sallama ta farko kurmu abinda ake bukata a gunka rukunin shine kace assalamu alaikum ina tunanin sati da ya gabata a cikin sifan nan da muka zo sallama bumi ba ban bayyana kaifiyoyin yin sallama ba akwai kaifiya har kala guda hudu wanda duk wanda kai ta tawada tas amma dai wanda kake wajibi akan ka ko rukuni akan ka shine kace assalamu alaikum ko kace assalamu alaikum assalamu alaikum ko kuma kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kace assalamu alaikum wa rahmatullah ko kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko kace assalamu alaikum ko kace assalamu alaikum a wannan sune sigogi guda hudu wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi amma dai wacce tahi shine wanda aka samu manzo Allah yana yi ta inta shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum kaga shi ba wannan dai ne daga cikin rukunai kalkashin mazhaban Hanabila daga cikin rukunan sallah sannan abu na 12 shine wa tartibuha ala ma zakarna jiranta wa'annan abubuwan gulgudan yanda muka abbata su ka gani kabbara tsayuwa kabbara harama kaza 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 har zuwa karshe kaga ba ka gabatar ba da zaman attahiya ba ka bin sujada ba ba za ka gabatar da sujada ba akan ruku'i ba ba za ka gabatar kaza ba akan kaza ba wajibi ne sai ka jiranta wannan sune rukunan sallah kamar yanda malai ya kawo kuma sun kawo dalili akan wajibi ne sai an jiranta da muka koma hadisin da muka karanta dazuna Abu Huraira da Musa'ib salat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tashi sai ya ce in kai kaza sannan kai kaza sannan kai kaza ita kuma sannan summa tadullu ala tartiba tana nuni akan abu jiran tashi ake yi daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza baya yiwa ka tsallake wani abu kai wani abu kuma bayan shi shine malai yace fa hadhihi al-arkan la tatimmu as-salatu illa biha yace wannan sune rukunan sallah wanda baya yiwa sallar mutun ta tabbatu in ba rasu ba sallaka ta ingantu tilas sai ka zo da waɗannan abubuwan kamar yanda malai ya kawo guda 10 12 shi sanya suka kawo suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma yayi wannan mutuma irje fasalli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah saboda sallaka ba sallah bace ba baka yi ta ba da rukunnanta ba baka yi ta ba kamar yanda aka umurta ba ai sallah ba ya sanya da suka dauki haka suka ce to wa'inna abinda duk aka zana suna nuni akan lalle rukunnai ne na sallah shi kuma sabanin wa'ansu daga cikin mazhabobi suka ce a'a wannan baya mana nuni akan lalle duk abin da aka zana a nan wajibi ne ko yana ɗaya daga cikin rukunnan sallah wajibi ne sai an zo da su idan muka koma kan mazhabinmu na malikiya aka gani da kwai nuzum wanda yake cewa fara'idus salati 16 shurutuha 4 muftaqara أربعة مفتقرة تكبيرة الإحرام والقيام لها وتكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسوس والاعتدال مطمئنا بالتزام تبقى معموم بإحرام سلام نية اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف wannan sune abubuwa guda 16 da malai ya kawo yake cewa niyya wajibi ne idan zaka shiga sallah sai kai niyya kaga nan malam bai kawo mana ba mas'ala ta niyya ba an riga ya an muta lissahin ta sai yace ba ta daga cikin bai zano ta ba a cikin rukunnan sallah ba amma dai mazhabin malikiya sun zano wajibi ne sai kai niyya ka kudurce wata sallah zaka sallata idan ka kan yi ka shigo sallar misalin a wayin wannan lokacin da ake hada sallah kai ka zo ana sallar isha'i kai kai dau niyya a sallar isha'i zan yi ko kuma a magariba zan yi ani zaka san yanda zaka yi ka daidaita sallar ka yake cewa sannan takbiratul ihram kai kabbara harama idan kayin sannan kai tsayuwa lahafil fardi sabida ita ma tana daga cikin farillar sallah wajibi ne kai tsayuwa inda wannan me yake da suna a halin da kake iyawa kai tsayuwa sannan ya kawo yake cewa fatihatun alal imami wal fazli karanta suratul fatiha ga limami kuma ga wanda yake sallah shi kadai shi ma wannan ɗaya ne daga cikin rukunnan sallah kamar yadda muka kawo dalili akan haka sannan alqiyamu laha tsayuwa dan ita sannan yin ruku'i sannan kasawwa daga ruku'i sannan sujada akan huska akan goshi sannan aljulusu baina sajdataini zama tsankanin sujada guda biyu sannan yin sallama sannan zama dan yin sallama sannan daidaituwa sannan nutsuwa sannan jeranta wannan farilla a gani shi har ya kawo 14 yake cewa mutaba'atil ma'mumi li imamihi fil ihrami was salami bin mamu game da limamin shi wurin yin kabbara har zuwa wurin yin sallama kenan wajibi ne kai koyi ko wajibi ne ka bili imaminka idan ya fara kai ma ka fara idan ya sallame kai ma ka sallame sannan abu na 16 yake cewa niyyatul iqtida'i alal ma'mumi mutlaqan wajibi ne ga mamu ya dau niyyar zai bili imamin shi lokacin da imamin shi ya kabbara harama wannan su ne abubuwa guda 16 wanda malam ya kawo yake cewa shi kuma alal wannan game da shi limamu da kai sunnoni guda hudu wannan ba su bane ba wanda muke wannan ba ya kawo a cikin abiyati in yake cewa niyyatu iqtida'in kazal imamu fi khawfin wa jum'a wa jam'in wa jam'i jum'atin mustakhlaf a wannan su ne rukunnan sallah a mazhabin malikiyya ka gani da kai abinda babu daga cikin abinda Hanabila suka kawo kuma da kai ƙari akan abinda Hanabila suka kawo an fahimta sannan malai ya ci gaba da cewa wa wajibatu ha sab'atu wajiban sallan nan su ne guda 7 su kuma abinda ake cewa wajiban sallah su ne ayyuka da hade-hade wanda mutum wanda yake lazamtuwa a kan shi lokacin da yake sallah da mutum zai bar sa da gangam sallar shi ta riga ta warware shi amma dai idan ya bar su yana mai rabkanuwa a kansu ka mance ka bar su to wa a wannan halin qabli ko ba'di ta lazamta a kanka kenan sujada ta rabkanuwa ta wajabta a kanka shi ma wannan da kai sabani daga cikin abinda malam ya kawo da kai abinda suke shiga karkashin wajibai da kai abinda suke shiga karkashin sunna wanda take tabbatatta daga bakin manzo Allah ko daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da kai abinda kurum sunna ce wanda take mujarrada sunna sai dai nan idan ka dauka duka wajiban sallar shi Imam Ahmad da yazo sai yake bayani a karkashin ma mazhabin shi a ruwaya ko abinda Imam Ahmad ya wada wa'annan wajiban sallar idan da zaka bar su to da kai abinda yake kompansan su shine sahau to kaga wannan shi yake tabbatar maka da a ce wajibi ne wani abu na sahu ko da a ce wajibi ne rabkanuwa ko sujadar rabkanuwa ba ta kumfansan wannan abin da ka bari sallah ta riga ta lalace sai sanya balan da ya kawo su nan sai ya tafi karkashin wadata Imam Ahmad bin Hanbal shine idan ka bar su to rabkanuwa ta tabbata a kanka inda wajibai ne to ba hira a ce da kai wani abu wanda zai mai gurbin su idan ka bar su sallah ta lalace mu zano wannan mu koma kan mazhabin mu na malikiyya mu ga abinda malumanmu na malikiyya suka bayyana yake cewa at-takbiru ghayra takbiratul ihram kabbara harama ko kabbara koma bayan kabbara harama wannan dai ne daga cikin wajiban sallah kaga mu a mazhabinmu baka sujada ta rabkanuwa idan ka bar kabbara guda daya misalin ka tashi zakka tahi sujada baka ce Allahu akbar wa ka tayi sujada sannan ka tana nan ba wani abu akan ka da zaka bar kabbara guda biyu a wannan halin wajibi ne sai kai sujada ta rabkanuwa ko ya kasance lokacin da ka taso kace sami Allahu liman hamida kaga su fadar sami Allahu liman hamida da rabbana wa lakal hamd cikin rukunnan sallah suka sanya mu a wurin mu cikin wajiban sallah suke ko cikin sunnoni tabbatattu daga cikin sunnonin sallah suke yake cewa a wannan halin ya zaka yi idan ka bar daya babu komai akan ka idan yayi ruku'i biyu ne kurmu kai rabkanuwa baka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to wajibi ne sai ka musu hawo kaga wannan bambanci tsankanin mazhabin Hanabila da mazhabin Malikiyya shi ne yake cewa nan kabbara harama koma bayan ko kabbara koma bayan kabbara harama idan mutun zai barta to wajibi ne sai ya yi sujada wanda take tarafkanuwa dai ka bari biyu ka bari wajibi ne sai kai kuma dalilin da ya sanya dai malama Hanabila suka tsaya akan dai ne daga cikin wajiban sallah shine hadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku yi sallah kamar yanda ku ganni ina yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawwamu yana aikata haka sannan yake cewa wat tasbihu fil ruku'i was sujudi marratan marra yin tasbihi a cikin ruku'i da yin sujada yake cewa so daya kamar yanda can baya mun karanta a cikin siffar sallah mutun zai ce subhana rabbiyal azim a ruku'i ko sannan a sujada yace subhana rabbiyal a'la kuma mun yi bayani akan sauran sujudi kuma wannan da kai aya wanda take suratul waqi'a wanda ubangiji yake ce fasabbih bismi rabbikal azima kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda suke daukaka ku ko masu girma ya kawo hadisi da hadisin malamai Imam Ahmad ya wutar da shi aka Abu Dawud ya wutar da shi aka Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban dukkan sun mutar da hadisin sai dai hadisin yana da rauni kamar yanda malamai suka bayyana da kai al-ajali da kai yake cewa maganganu dai akan ruwa ko wanda suka yan jerin gwanon wanda suka amso hadisin har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai wanda suke da rauni wanda ba a karban hadisin su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka sabkar mi sabbih rabbikal a'la suratul a'la yake cewa ij'aluha fi sujudikum kusanyata a cikin sujudar ku kaga nan umurni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ki sanya suka dauki wannan umurnin suka ce ayi yufidul wujuba yana fa'idar
salatul isha
wanda yake na wajibi dan haka zan mu sanya shi isma daga cikin wajiban sallah wanda wajibi ne mutun sai ya zo da shi a cikin sallah cewa subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la idan ya kasance a cikin sujada ne abu na uku yake cewa shi ma wannan masala ce wanda take da sabani wurin malamai shin tasbihi cikin ruku'i da sujada wajiban sallah ne ko kuma mustahabban ko kuma suna cikin mustahabban sallah sannan ya kawo yake cewa wat tasmi' wat tahmid fi ar-raf' min ar-ruku'i cewa sami'a Allahu liman hamida da cewa rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamd daga lokacin da mutun ya taso daga ruku'i yace shi ma yana ɗaya daga cikin wajiban sallah ita ma wannan mas'ala ce wanda aka yi take da sabani yake cewa qawlu rabbighfirli bayna salataini da cewa rabbighfirli tsankanin sujada guda biyu shi ma wannan ɗaya ne daga cikin wajiban sallah yace wa tashahhudul awwal abu na biyar yin tahiyya ta farko ko karatun tahiyya na farko shi ma wannan ɗaya ne daga cikin wajiban sallah ai can baya hudi maka yace maka yin tahiyya a zama na biyu shi wannan rukuni ne daga cikin rukunin sallah to yin tahiyya ga sallah mai raka'a guda biyu ko mai sallah afwan mai sallah mai raka'a mai wannan sallah mai raka'a guda hudu yin tahiyya na farko wajiban sallah ne haka malam ya kawo shi ma wannan mas'ala ce wanda take sabani sunna ce ko kuma wajibi ne yace wal julusu laha kuma da zama dan tahiyya wannan shi ma dukkan su wa'annan malam ya kawo dalili karkashin sallu kama ra'aytumuni usalli manzo Allah ya dawwamu yana aikata haka kuma da kai hadisi wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa lokacin da yamanta zaman tahiyya na harbu a lokacin nan yayi sujada dan yamanta cikin sujadar rakkanwa hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi sai yake cewa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da salati ga annabi mu mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi amma dai a ina fi tashahhud al-akhir a zaman tahiyya na karshe shi kuma wannan umarni ne inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi dalilin haka su ma suka kawo hujja suka ce ai wajibi ne idan kai zaman tahiyya na biyu wajibi ne kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ma wannan matsala ce wadda malamai suke da sabani a kanta sai zance dai mafi rinjaye akan wajiban sallah wanda malam ya ambata mana akan haka jamhurin malamai sun ce akan ba wajibai bane ba dukkan su mustahabbai ne kuma shi ma abinda malam yake tambihi akan shi yake cewa fa hadhihi in tarakaha amadan yace wa'annan idan mutun ya bar su da gangan batalat salatuhu sallah shi ta riga ya tawarware saboda ya bar wani bangare ne daga bangaren bangarorin sallar shi babu wani uzuri da gangan ya bar su to sallah ta riga ya tawarware yace wa in tarakaha sahwar sajdal aha idan ya bar su dan ya yana mai mantuwa yace to wannan zai yi sujada sujadar rab kanwa kaga wannan shi yake nuna maka to tunda aka ce maka za a yi sujadar rab kanwa akan ba wajibi bane ba tunda ga wani abu wanda zai maye gurbi inda ya kasance wajibi ne to ba wani abu wanda zai iya maye gurbin shi shi sun ya jamhurin malamai suka tafi akan dukkan wannan abubuwan da aka zana maka dukkan su ba wai wajibi bane ba mustahabbai ne shi kuma mustahabi idan ka bar shi to kurum za ka yi sujada ta rabkanwa shi sun ya hada mubi rinjaye ta malamai akan sujadar rabkanwa wajibi ce ko kuma mustahabi ce ka ce mustahabi ne ba ta tsayuwa a matsayin wajibi dan ka bar wani abu wanda yake na mustahabi na nafila ko na sunna shine zaka zo ka yi ta dan ta mai maka gurbin shi yake cewa muna zuwa karshen sai yake cewa wa ma'ada haza kuma bayan wa'annan fasunanun duk abinda mun zana shi ba bangaren rukunnan sallah farallan sallah ko kuma wajiban sallah to dukkan su suna shiga karkashin sunnonin sallah yake fala malai yace la tubtilu salatu bi amadiha dan ka bar su da gangan sallar ka za ta taba warwarewa ba wala yajibu as-sujudu laha kuma bai wajabta ka musu sujada dan ka bar su kuma a yanda a masaniyata a mazhabinmu na malikiya idan mutun ya bar sunna wadda take mai karfi to sallar shi tana iya warwarewa shi sanya idan muka koma zan mu gani mazhabinmu na malikiya bangaren sunnonin sallah yake cewa sinani shinani kaza jimani ta'ani inda sunani at-thamani yake cewa sunnoninmu na sallah guda takwas akwai sinun guda biyu shinun guda biyu jimun guda biyu ta'un guda biyu kaga idan ka hada nawa zaka samu guda takwas yake cewa su ne wannan sunnoni wanda suke tabbatattu na sallah ka gani na harko shine karatun sallah karatu bayan suratul fatiha wannan sunna ne wanda take tabbatatta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya lazumtu akan bayan ya karanta suratul fatiha ya karanta wata sura kuma bayan ta shi sanya sunna wanda take tabbatatta mu a mazhabinmu na malikiyya tana iya mawurware maka sallah amma dai zamu zo kamar yanda aka kawo a mazhabin sunnoni wanda suke tabbatattu shine karatu kuma bayan suratul fatiha ka karanta wani abu abinda ya sawwaka na dangare ka bayan ka karanta suratul fatiha sannan ka bayyana karatu a inda ake bayyana karatu kamar yanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi sannan ka asirce wurin inda ake asircewa kamar yanda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi sannan kai kabbara harama ko rishin manta kabbara harama koma bayan ko yin kabbara harama koma bayan kabbara harama yin kabbara koma bayan kabbara harama so biyu idan ka mance to wajibi ne wannan ka yi sujada ta rabkanwa sannan ya kawo yake cewa yin cewa alhamdu wannan at-tahmid rabbana wa lakal hamd shi ma so biyu idan ka manta shi ma wannan baya daga cikin wannan tilas ka wannan sujada rabkanwa ta same ka amma dai da zaka manta so daya babu wani abakanka sannan at-tahiyya ta farko shi ma wannan sunna ce wanda take tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaman tahiyya shi ma wannan zama dan ita at-tahiyya shi ma wannan sunna ce tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai na takwas din su shine yin tahiyya ta biyu ko kuma ga sallah mai raka'a guda hudu sannan yin tahiyya ta biyu ga sallah mai raka'a guda uku kenan umuman dai yin tahiyya ta biyu shi ma sunna ce tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mazhabin ba na malikiya ya kawo suke cewa sunnoni wanda suke ba tabbatattu ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine karatun sura bayan Fatiha a cikin sallar asuba da sallar juma'a kuma da salloli guda biyu daga salloli guda biyu masu raka'a guda hudu da masu raka'a guda uku sannan tsayuwa dan ita sannan kabbara harama kuma bayan kabbara harama ko kabbara kuma bayan kabbara harama guda daya sannan cewa sami Allahu liman hamida lokacin da ka taso daga ruku'i sannan yin attahiya lafazin attahiya sannan zama dan yin attahiya sannan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan zama akan zama akan gabbanka lokacin da kake yin kake zaman attahiya inda kaman muka wasafa sannan shiru lokacin da limami yake karatun alqur'ani kuma haka bayyanawa ko kuma aljahr bi taslimati tahlil bayyanawa lokacin da zakka yi sallama na gama yi da sallarka ka bayyana sallama ka kace assalamu alaikum duka wannan yana daga cikin sunnonin sallah ya kawo su kuma guda 16 kamar yadda ibni ashir yake bayyana mana a cikin wannan littafin shi yake cewa sunanuha as-suratu ba'da al-waqiya ma al-qiyami awwalan wa thaniya jahrun wa sirrun yahmilu lahumma takbiratun illa alladhi taqaddama kullu tashahhudin lusi awwalin wa thani la mal lis-salami yahsulu wa sami Allahu liman qad hamida fi raf'i min ruku'ihi aw fi raf'i min ruku'ihi aw fi raf'i min ruku'ihi aw radahu fi raf'i min ruku'ihi aw radahu al-fazu wal-imamu hakadha akada والباقي كالمندوب في الحكم بدا إقامة السجود على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين إنسات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار إن أحد به وزاد به وزائد سكون للحضور سترات غير مقتد خاف المرور جهر السلام جهر السلام كلم التشهد جهر السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبت وقصر من سافر أربع برد زهرا عشا عصرا إلى حين يعود wannan sune dai abinda shi ya kawo yake bayyanawa kuma haka ya kawo a cikin litafin nashi yake cewa da kai mustahabban sallah at-tayammunu bis-salami mutun ya faranta da dama lokacin da zai sallame ya fara da dama sannan mutun ya ce amin bayan limami ya gama karanta suratul fatiha sannan hadar rabbana wa lakal hamdu ga limami ga mamu kuma da wanda yake sallah shi kadai kuma bayan limami sannan yin alqunutu lokacin sallar asubahi sannan yin tasbihi lokacin da mutun yayi ruku'i da sujada kaga shi mala ya kawo su anan cikin wajiban sallah amma yana cikin mustahabban sallah sannan yin kabbara lokacin da mutun zai aikata wani aiki daga cikin ayyukan sallah kace Allahu akbar kamar zaka yi ruku'i ko wani abu sannan wannan zaman attahiya mutun ya kulla ya tsotse shi kamar yadda muka yi bayani a cikin siffar sallah sannan wannan tahriku sababa wannan manuniya mutun ya ringa motsa ta dukan su yana cikin mustahabban sallah sannan siffar zama yanayin tahiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sannan karatul mamu lokacin da yake limami yake asirce su karatun shi limamu ya karanta suratul fatiha da abin da ya sauka karar daga alqur'ani kuma mutum lokacin da ya zaman attahiya ya kawo kawar shi ta dama na'am ya kawo kawar shi lokacin da yayi ruku'i Uh, kawabuwan shi lokacin da ya rukuyi ya tabbata a kansu, sannan dora hannaye lokacin da mutum ya yi sujada daidai gwalgwadon kunnen shi ko saman kunnen shi, da sauransu dai da daga hannu lokacin da mutum ya yi, dukkansu wannan suna cikin mustahabban sallah. A takaice, nan malam ya kawo mana rukunnan sallah, mun yi bayani akan da kwai ƙari da kwai cirewa abubuwan da muke iya hutar da su ƙarƙashin mazhabinmu, da kwai daɗi akan haka, saboda mazhabin malikiya an kawo su guda 16 aka sunnonin sallah. Malam ya rarraba mana, ya kawo mana su guda, ya kawo mana, ya rarraba mana su da kwai sunan wanda suke mu'akkada da kwai sunnoni wanda suke ba mu'akkada ba. Ya kawo mana sunnoni wanda suke mu'akkada, wanda sunna ce tabbatatta, wanda manzo Allah ya lazumta ko da yaushe sai yayi ta, ya kawo mana su guda 8. Sannan kuma wanda suke ba mu'akkada ba daga cikin sunnonin sallah, ya kawo mana su guda 16. Sannan kuma ya kawo mana mustahabban sallah, ya kawo mana su guda 22. Allahu ta'ala a'lam. Wannan shine karshen babu, idan inda kai mai tambaya sai a yi tambaya kamun lokacin ya cike, insha Allah. Ina tunanin bin manta ba karatunmu na baya, mun yi bayani akan wanda suka ta yi a kan kurbi idan kana a tahiyya da ka zo attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu zakiyati kurum shikenan sai a daya a shi karatun attahiyya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da sahabbai shi dukkan ta zaka zo da ita attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ka gama sai ka tashi. Fasir daga cikin malamai suka ce a zaman tahiyya na farko kana iyawa ka ƙara da salatin annabi, shi ma sunna ne. Wasu kuma suka ce a bakin attahiyyar zaka yi idan kai zaka miƙe, idan ka zo a zama na biyu. Ka gani a cikin mazhabinmu na malikiya ya kawo mana su a cikin sunnoni wanda suke ba tabbatattuwa daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ne zaka karanta salatin annabi bayan ka yi da attahiyya, sannan ka nemi tsari da abubuwa guda 5, sannan kuma ka roƙi Ubangiji duk abin da kake so a cikin sallarka har zuwa lokacin da limaminka zai sallame, sai ku sallame tare da shi. Allahu ta'ala alam. Lokacin da za ta yi wanka ba wajibi bane ba sai ta sunce ba, madama dai ruwa zai iya ratsa kokuwar kanta ba wani abu, kurum ruwan ake so ya ratsa kokuwar kanta shikenan. Babu lissani sai in an ce hakan za a yi, ai ba macen da za ta yi kitso ai. Daga ya taba shi kenan, ai ko ba wani kitso da za a yi wanda za a ce ruwa ya yi ma saukin ma ruwan ya ratsa ya kai zuwa kokon kai akan a lokacin da kan yake asince. Babu wannan gain, kurum za ta zuba ruwa ta kamar yanda muka wannan, ta sa ta cuccuɗan ya haka kamar yanda shi ma namiji aka umarce shi ya sa ya cuccuɗan ya kamun ya kwaza ruwa a cikin shi. Kuma wannan yana bada dama idan ka cuccuɗan ya kamun ka zuba ruwa akan ka, dukkan wata koha wadda take buɗaɗɗa tana likuwa, yana idan ka zuba ruwan baya dosa ba zuwa kanka ba, a likitance abu ne wanda yake mai kyau. Kuma wannan manzo Allah ya karantar da mu yanda ya kamata kai. Mutum yana wawwara hannayen shi ne akan gwiwoyin shi, wawwarawa zaka yi sai ka dora akan gwiwoyinka. Wawwarawa zaka yi yawa kurum ka wawwara yanda zaka samu tamakkun yawa kamar yanda kai haka yin. Manzo Allah yana wawwara hannayen shi akan gwiwar shi ba matsewa ba yake, zaka ga wani ya takure yayi wannan, yana wawwarawa wannan tsankanin wannan in shi. Haka kuma lokacin da yake sujada yana shimhuda hannun shi ghayra muftarishuhuma wala qabiduhuma, ba wai yana matsi hannayen shi ba kuma ba yana shimhuda su ba duka ba, yana dora su haka kenan, ba matsakaita su ba a dunkula ba su ba a shimhuda ba. yana kawo su daidai ga wannan inshi. To haka lokacin da kai rukuyi su ma wawwara su za ka yi, ba matsayi su ba za ka yi ba wannan ba, kuma za ka wara wannan in ka ɗaya daga cikin sabon manzo Allah suka ce idan ya yi sujada muna ganin hasken hammatar shi. Ka takura kanka kamar yadda muka yi karatu a cikin siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan cinyoyinka su haɗu da cikinka, wannan haramun ne bai dace ba ga mai sallah ya haka ba, kuma haka hannayen shi ya matse su a cikin wannan hagargarin shi ba, za ka wara kuma za ka wawwara tsakanin wannan yinka. Allahu ta'ala a'lam. Na tunanin rana ya ce mun yi magana a yi a karatun wannan, mun yi magana lokacin da muka zo a kan atayya, mun kawo hadisai wanda Aisha da Ali duka sun kawo suke cewa bayan mutuwar shi mun kasance muna cewa assalamu Aisha suna cewa assalamu ala nabi, yani da bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Umar yanzu Allah shi tabbata a gare shi, sun kawo Aisha ta kawo shi suke cewa assalamu alayka ayyuhan nabi, saboda ya kaura baya wannan, kuma da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce akan wannan lafazin shine aula, kuma ba wani wanda ya saba musu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai sun kasance a cikin atayyansu suna cewa assalamu ala nabiyyi, aminci ya tabbata ga wannan annabin. To bayan mutuwar shi suke cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabin. Ya kaura baya tare da mu. ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم نعم ba haramun bane ba ka motsa lokacin da kake sallah ma dama alqibla bata kusan bata wannan bata kunce maka ba. Manzo Allah Aisha take cewa ta tarar da manzo Allah yana sallah a cikin daki, ya liƙe daki da ta zo ta kwankwasa yana sallah yana karshen bango, misalin a ce yana sallah a nan amma dai kowace tana fuskantar alqibla, yace yana sallah, yace ya tako bai tsiri ba sallar shi ba, yazo ya bude mata kowa ya koma kuma inda yake sallar shi, babu wani laifi ga mai sallah ya motsa. Abin da laifi manzo Allah zai ce maka in kana cikin sallah ka haɗu da abubuwa guda biyu, maciji da kunama, kai kokari ka kashe su. Ai ka gani, kuma wannan malamai suka tafi ne a taranin wani lokaci, mun yi karatu akan wannan umdatul fiqh, umdatul ahkam, mun yi bayani akan wannan. An baka dama ka kashe waɗannan abubuwa, kai ka sani idan zaka kashe su ka sani ai da kwaikon ba karama ba. To ka gani aka baka dama akan hakan, kenan babu wani laifi da kawai madama ba zai hutar da kai ba daga sallar ka ba, ba za ka yi motsi ba wanda zai sanya ba ka hutar daga sallar ka, ka zo yana gaban ka ba tare da kawo ka nisan da alƙibla ba, kana iya sanya wani abu ka buge shi, kana iya sanya wani abu ka matse shi, inda kai wani zo ka ruka zukkuta ne bai baka bai baya cire baya sanya ga, kuma ina ga idan ka shigo ka kabbara kai haka madama baka huta daga cikin baka juyawa alqibla baya ba, kai ka shigo cikin sahu ka wannan yinka. Ashe sanya ai aka baka dama inda ka shigo masallaci ka tarar da limami yayi ruku'i kai ruku'i anan saboda ka samu sallah, in yaso kuma ka tattaka ka iso cikin sahu ka shiga cikin sahun jama'a, an baka dama kai haka. Duka wannan yana ɗaya daga cikin sunyi, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai wannan in musu ba, ina ga mutumin da ya gangaro ya shego a guje ya zo diddan ya samu sahu yayi kabbara shi a bakin kowa masallaci yayi sallah ya shigo, manzo Allah yace ina yake, yace zadakallahu hirsan wala ta'ud, yace Allah ƙara maka kwadayin san sallah, amma dai kada ka koma ka ringa yin haka, ka shego a guje ka zo diddan ka samu sallah, madama ka riga ka shigo cikin masallaci ka gani imami yayi rukuyi kuma kana sa ranka mun ka tarro wannan sahun limamin nan yana iya tashi kai kuma kai kana kwadayin ka samu wannan kun ka kabbara daga inda kake idan ka kabbara ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tattaka ka shiga cikin sahun madawa baka samu ba wani juyawa alqibla ba ko kuma ka shagalta da wani abu ko kuma wani abu ya kawo maka tasgaro ka warware sallar ka ba Allahu ta'ala a'lam. Abin da yake wajibi a gare ka ka tare shi ka yake shi kai in yaki amma ka kama shi ka daga shi ka buga shi a cikin sallar ka tiga war sallar ka yake cewa saboda wannan mutumin sheidani ne yana tare da sheidani ya zo ne ya rikita maka sallah ya lalata maka sallah shi sanya aka umurce ka ai mun yi bayani yana ɗaya daga cikin sunna mu aka da sitir wannan ka sanya sitira lokacin da kake yin sallah kuma sitira zaka sanya ta ne duk abin da yake gaban ka daidai gulgudan inda tumhiya take iya gittawa ta wuce kenan inda za a ce daidai nan zaka sanya goshinka to zaka auna daidai yanda wata tumkiya ko wata dabba za ta iya gittawa karamar dabba inda za ta iya gittawa sai ka ajiye sitarka a nan idan ka ajiye sitarka duk abin da yake gaba da haka duk abin da yazo ya gitta gaban ka ba wani wannan kuma misalin yanzu kana sallah a wannan sahun ka ganin kana sallah koda nace zan huce ta nan hannunka ba zai iya kaiwa ba in ka matso ma ba za ka iya wannan ina da dama in huce ta gaban ka shi sanya manzo Allah ya mana kashe ji hucewa gaban mai sallah in ba a irin wannan halin ba ina nesa da mai sallah yana can yana sallah ni ina nan nisanta ta mana nisa tsakanina da shi ita kuma sitira kamar yanda na wadi kamar yanda dabba za ta iya karamar dabba za ta iya wucewa daga gabanka nan ne zaka sanya sitiranka idan ka ajje sitiranka anan to duk wani abu da zai gitta a gabanka ta nan to haramun ne misalin yana wancan sahun inda Yusuf yake zaune ni ina nan zan wuce kaga tsankanin wurin sahun ina iya wuce ta gaban shi ba wani abu ba wani lahi a gare ni yanda shi ba ya iya ba ba ya iya sanya hannu mai kare ka ba inda ba za a ce ba wani ya fita gaban wani ba idan ka huce babu wannan yi amma dai gaban shi yana sallah nan yana sallah anan ka ce kurun kai ka huce ta nan to yi kokari ya yake ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka hakura ya gama sallar shi yayi maka alkhairi da ka tsaya su 40 ka tsaya kwana 40 ko su 40 40 dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace 40 kenan bun sani kwana 40 azaba kwana 40 yini ko sa'a 40 ko kuma tsawon sallah 40 Allahu a'lam. Babu wani laifi idan ya kasance amma ni wajibi ne da kai ga mai sallah ko sunna ce ka sanya sitira saboda wani zai biyo ta gaban ya huce kuma manzo Allah ya bayyana mana mace idan ta gitta ta gaban ka ta warware maka sallah haka bakin kare idan ya gitta ta gaban ka ko jakki ya gitta ya warware maka sallah to kuma warwarewa kake so ko kuma kenan idan dai za ka yi sallah kai kokari in yane ne ka nemo sitira wannan shine cika makon sallarka wannan daga cikin kamar yadda muka bayyana yana cikin sunna tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibinka ne ka sanya sitira wannan sitira wannan ita ce zata sha makance ka da dukkan abin da zai kawo maka tangarda a wurin sallarka amma dai idan ya kasance kana nesa ya sanya sitira ko bai sanya sitira ba yana nesa da kai ka zo ka gitta ta gaban shi ba wani abu akan shi ba wani abu akan ka wallahu ta'ala a'lam. Babu wani abu afwan ba a cewa wani abu ba gaskiya dai mutum dai da gudun shubha mutum ya nisanci hakan ya sanya shubha ya sanya wannan amma dai misali kamar yana cikin masallaci yana nesa da ni ina iya gittawa ta gaban shi in wuce babu wani lahi a wannan shi sanya wani daga cikin malamai suka ce miqdarin abinda wani yana iya gittawa gaban wani koda bai sanya sitira ba na inda mutum koda ya miƙa hannun shi ba zai iya kaiwa wannan mutumin ba a lokacin nan amma dai min bari aula gudun shubha mutum ya sanya sitira lokacin da yake sallah ko kuma idan ka shigo din ka samu nutsuwa kai ma a cikin sallarka ka zo gindin katanga inda wani ba zai gitta a gaban ka ba kai sallarka ba wannan yayi kasancewa samun nutsuwa a cikin sallah. A cikin masallaci ko a wajen masallaci?
A cikin masallaci.
a cikin masallaci wani ya kawo mai wannan
kamar wani ne mai sallama
duka ambata duka cikin zikiri ne shi ayi menene duk wanda zai tsaya bayan sallar asuba har zuwa lokacin da rana za ta hudu yayi raka'a guda biyu to yana da ladan umma kana zaune za a baka ladan umma ni ake so a wurinka kana ambatan ubangiji baka shagaltu ba da wani abu daga duniya ba sallama ambatan ubangiji ne ina neman maka aminci a gun ubangijinka assalamu alaikum ka amsa ni babu wani wannan inda za ku zauna ku yi karatun alqur'ani tsayin kanunku ka gyara mai gyara duka cikin ambatan ubangiji ne inda za ku shiga wata hira ta duniya to wannan shine kuma ka bata wannan yinka inda za ka zauna ka yi ambaci ubangiji daga lokacin da rana lokacin da ka gama sallar asuba har zuwa lokacin da rana za ta hudo idan ta hudo bayan minti 15 ka sallaci rak'o'i guda biyu su ne salatul duha to wannan kana da ladan umara insha Allah wannan
ta abin wannan ta kuma
kana iyawa kai raka'a wallaha guda takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labunce manabi ko kai biyu ko kai hudu ko kai shida ko kai takwas bakin fulako inta raka'a takwas ba karawa daga takwas bakin ko kai biyu ta wadatas ko kuma ka kara hudu ko kuma ka kara shida ko kuma ka kara takwas lokacin da mun yi ha kana cewa tsarki ya tabbata ga Ubangiji kuma yawan godiya ko yawan yabo ya tabbata ga Ubangiji shine wa bihamdihi adada khalqi gulgudan adadin duk halittar da Ubangiji yayi adadin halittar da Ubangiji wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu na sama kadai shi ya san su ba gowan na kasan ma kai kadai shi kadai ya san su a ce baka wi miliyar kaza duka wannan ma ya'lamu illallah ba wanda ya sani illa Ubangiji yace wa mida da kalmati wazinata arshi kuma yaunin al'arshin shi ka san yaunin al'arshin Ubangiji za a hada duniyan nan so dubunnai ba zaka zara ba su kai yaunin al'arshin Ubangiji ba wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya malaiku guda bakwai guda takwas suke dauke da al'arshin Ubangijin ka manzo Allah yace tsankanin kunnan wata kunnan mala'ika daya zagwa ka hada shi shekara ta hiya shekara 50 su kadai ya sani yaunin al'arshin Ubangiji sannan wamida da kalmatihi kuma yawan rubuta ko wannan allin da aka rubuta ko wannan tawadar da aka rubuta sunayen Ubangiji ayin shi kuma ta yake bayyana mana in mi aka manafidat kalmatullah a dauko a maida dukkan taikukan da kake gani a ce a maida su sune tawada a rubuta kalmomin Ubangiji ba za su ga ba a gama ba kalmar rubuta kalmar Ubangiji ba wannan taikukan sai sun karasa yace kuma wa mida da kalmati sune ko subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi warida nafsihi kuma yarda ta Ubangiji yarde wa kanshi da yi da adadin haka kuma zina ta arshi wa midada kalmatihi wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wa ɗaya daga cikin matekun shi ko sahaba Hafsa ce tana zamuni yahuta ya tafi ya gama uzurin shi ya dawo ya tarar da ya tana tasbihi ko tana ambaton Ubangiji yace mata dakin hudu an su kalmomi so uku yace da wani ya wadata su miki dukkan wannan zaman da kika yi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ta sa aka lamunce maka duk sahiya ta Allah ka hudi so uku dimmarita ta Allah ka hudi so uku Allah kada ya sa abin da za ya yi maka Allah ya dantar da mu abin da mun karanta daidai ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da walibanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ba za iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa kwanukan mu albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك